الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى لا يبام إيكم هدوا وأن يمشي نلتنم najin daya ga wata ko 30 ban da tabbas dai har yanzu dangane da wannan wata na idan sabon wata ya kama dai daya ga watan Dhulqa'da in kuma bai kama ba 30 ga watan Shawwal shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine 24 ga watan 7 shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasin mu na 48 karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na wato Malam Salih Ali Sheikh waffaqahu Allah wa hafiza. Makon da ya gabata inda muka tsaya yana man ya mana mun yi magana akan bid'ar khawarijawa a cikin bayanin da Malam Salih Ali Sheikh yake yi dangane da ayar da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kaba hujja da ita akan falalar musulunci ta bangaren cewa shi kadai ne addinin da Allah madauki zai karba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati lil khasirin. Wannan yayi mata sharhi dogo wajen darasi ya kai 7 ko 8 a kanta. To karkashin wannan dai bayan ya kawo mana misalai na kungiyoyin bid'a da dama ya mana magana akan na ƙarshe shine wanda ya kawo dangane da bid'ar wuce iyaka abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa annahi anil munkar. Ne bid'ar khawarijawa da mu'tazilawa waɗanda suke kafirta ko in ce su wajabta a yaƙi shugaban musulmi a yi masa tawaye idan ya yi wani abu na saɓan Allah. To za mu tashi inda ce wali haza kana shaikhul islam, don magana ba ta ƙare ba bayan ya gaya mana wa ma zalatil ummatu mundu zuhuril khawariji ila waqtina alhadir. Wannan al'umma tun daga lokacin da khawarijawa suka bayyana ila waqtina alhadir har wannan zamanin da muke ciki al'umma bata gushe ba. Yubtalun ana jarrabar al'ummar. Yubtaluna biman yaghlu fi hadha albab. Allah yana jarrabar wannan al'ummar da waɗanda suke wuce iyaka suke shishige a wannan babi na al'amru bil ma'ruf wa annahi anil munkar. To karkashin wannan ne zai kafa mana hujja da maganar Ibn Taymiyyah sai lokaci ya sa muka tsaya makon da ya gabata. Sai mu tashi inda yake fadi wali hadha kana shaykhul islam. Na'am. أوجبت الشريعة. نعم. طيب. جزاك الله خير. قال شن ون مجنا شن ما لن يكتوى ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في عقيدته الواسطية. Ya faɗi Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa mashuhuri da ake kira Al-Aqidatul Wasitiyya. Al-Aqidatul Wasitiyya yana cikin littafai masu girma da daraja a bayanin aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a. Malam Ibn Taymiyyah ya rubuta shi a shekara ta 698 lokacin da wani alkali sunansa alkali Radiyuddin Al-Wasiti ya zo masa ziyara ya taho daga Iraki daga garin Wasit Wasit shi yasa ake cewa al-aqidatul wasitiyya nisba zuwa gari ne ba wasatiyya bane duk da cewa akwai asalin wasatiyyar a ciki amma ba ta wannan dai da aka fahimta ba garin Wasit gari ne da aka gina shi aka kafa shi tun asalin kafawa a shekara ta 34 ta hijira zamanin Abdul Malik ibn Marwan Hajjaj ibn Yusuf shine ya bada umarni aka kafa garin mun san dai Hajjaj mashhuri wannan wanda yake gwamna na Abdul Malik ibn Marwan wanda ya shahara da zalunci to shi ya bada umarni aka kafa wannan gari a zamanin a shekara ta 34 to kuma garin yana tsakanin Kufa ne da Basra shi yasa ake ce masa Wasit litawassutihi bainal Kufati wal Basrati asalin sunan kenan to garin ya shahara ya kuma bunƙasa a zamanin Ibn Taymiya a shekara ta 698 shine wannan malami Al-Qadi Radiyuddin Al-Wasiti ya taho haji daga wannan garin na Wasit ya biyo ta Sham to malami Ibn Taymiya shi kuma mutumin Sham ne to sai ya biyo al'adar malamai tunda a kafa ake tafiya ko abun hawa wanda ba mota ba ba jirgi ba a lokacin ko raƙumi ne ko dawaki to sai a samu ayi zango to in suka ji gari akwai malami suka nemi haduwa da shi dan a yi musayan fahimta kuma a ji inda wani sabon abu da za a fa'idanta to da yazo shi ne ya samu malami Ibn Taymiya yake cewa gaskiya saboda tasirin yakin Tatar da ya ruguza musulmi sosai ya lalata su ya mai da su bayan sosai kuma kumanta ba yan tattaunawa da wani lokaci mun yi a cikin wasu munasabobin tarihin yadda aka lalata garin Baghdad lokacin da aka yi yakin Tatar duk wani littafi da aka sani duk wani malami sai da aka ce shi kakkaf sannan kuma suka ɗauko littafan malaman da duk library ta gwamnati da ba ta gwamnati ba duk suka ɗebo littafan suka sa su a ruwan dijila tare da jinin mutane haka aka halaka duk littafan malaman musulunci to a wannan lokaci jahilci ya yawaita ya yadu kuma bid'o'i sun yawaita dama su ake so su musulmi su koma babu abinda maƙiya musulunci suke so irin musulmi su koma kan bid'o'i domin suka kauce dai daga karantarwar asali to komai za a iya dora su akai su bi to a wannan lokacin ne a shekara ta 698 wannan malami Radiyuddin Al-Wasiti ya tsaya gurin Ibn Taymiya ya ce don Allah ya rubuta masa wata aqida da zai aqidanta ya kudurta da shi da iyalansa shi ne Ibn Taymiya yake ce masa ai malamai sun rubuta aqidu da yawa in an ce aqidan nan ana nufin littafin aqida ba ana nufin shi ita ainihin aqidar daban-daban da mai kyau da mara kyau ba ana nufin littafi mai sunan aqida kamar yadda ake cewa aqidatu at-tahawiyya aqidar wani ko ai kuna ji ana faɗi to sai ce ya rubuta masa malami Ibn Taymiya ya ce ai malamai sun rubuta littattafai da yawa akan aqida ka koma ka karanta sai ce ni wanda ka rubuta da hannunka nake so ka rubuta min wani abu wanda ka yarda da shi shine abin da ka amince in kudurta wanda Allah madaukaki zai yarda da shi to shine ya zauna yace ya zauna bayan la'asar kafin magriba ya gama rubuta wannan littafi da ake cewa al-aqidatul wasitiyya shine ya shahara a hannun mutane kasancewar zama yayi sosai ya rubuta shi ba raddi bane taqriri ne mun san bambancin ai taqriri da raddi ko yawa abinda mutum ya rubuta dan yayi raddi ya mai da martani ga wani malami da ya rubuta wani abu marar kyau shi ake nufi da raddi to yaka uslubin sa da hanyar rubutun sa yakan bambanta da taqriri taqriri shine abinda mutum ya zauna ya rubuta yake so a fahimta daga gare shi asali to wannan galibi an fi kawo madarar abu yadda insha Allah ta'ala in dai malami irin Ibn Taymiyyah ne mai istihdarin abubuwa da sauki zai kawo duk abinda ake bukata zai faɗe shi shi yasa ko ga littafin ya zama murakkaz duk inda ake son a koya mutane aqida to yana da kyau littafin aqidatul wasiqiyya zama ɗaya ne daga cikin littafan da za mu insha Allah yana cikin littafan da zamu zo mu shi anan wannan makarantar Allah maduki ya ba mu iko kuma insha Allah shi yasa ba sai na fadi wasu abubuwa masu yawa akan wannan din ba domin akwai kissa da ta faru akan munazara da akai akan wannan littafi har da kansa shi ya rubuta shi malam ibn taymiya sunanta munazara fil wasitiyya ko munazaratul wasitiyya munazara wato tattaunawa da akai lokacin da sarki daga cikin sarakunan wannan daula a wannan zamani a misra ya aikawa wakilinsa da yake sham cewa ya kamo ibn taymiya saboda malamai sun kawo ƙararsa cewa yana yada wata aqida da ta sabawa ta malaman musulunci to shine shi wancan sarkin ya tara malaman mazhabobi guda hudu mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya ba tare da sun san me za a yi ba da manya-manyan alƙalai da manya-manyan malaman da aka san malamai ne adadi mai yawa sai aka ce a kira ibn taymiya to kafin ya zo ya ji labari an rubuta wani littafi aka sa wasu abubuwa na kuskure aka ce shi ya rubuta to ya samu labarin haka sai ya taho da wannan littafin aqidar wasiqiyya tare da shi yace a buɗe wannan littafin ga malamai nan na mazhabobin nan duk wanda ya samu kalma ɗaya da ta sabawa qur'ani ko ta sabawa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a fito masa da ita to wannan shine munazara an yi ta karo wajen biyu ko uku insha Allah mun zo darasin littafin zamu ba da kissar da tarihin da fadin sa to asali nan saboda malam ya ambaci littafin shi yasa na tsaya na fadi wannan alaqidatul wasiqiyya da sunanta i'tiqadul firqatin najiya wasu kuma su ce i'tiqadul firqatin najiyatil mansura da ya rubuta asalin littafin abin da ya sa masa kenan a shekara ta 698 to sai aje shi lokacin kuma da wannan munazara ta faru ce munazara kaman muqabala wannan zancen cewa a tara malamai din ana so su kure shi to shi kuma an yi wannan ne a ran kamar da ya ambata ranar litinin 8 ga watan rajab a shekara ta 705 8 ga watan rajab a shekara ta 705 a shekaran ne aka taru a fada aka taro malamai akan a kure shi to shi ne fito da wannan aka tashi ne aka kasa kure shi akan ko kalma daya da ya fada a cikin littafin nan ko ce asalinta daga qur'ani ne ana fada zai ce to ai ku kun san Allah ne yace kaza da maganar ku da maganar Allah wace ce haka aka rika yi kalma daya har aka gama matsalolin da ya kawo a littafin dama matsaloli manya da mutum zai iya karantawa an ambace su a cikin wasiqiyya saboda muhimmanci abubuwa uku ne abin da ya shafi imani da Allah nan ya yi magana akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da imani da mala'iku da wannan dai arkanin iman guda shida ɗaya kenan sannan ya yi magana akan abin da shafi imama da kuma al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to anan ne ya kawo wannan magana da zamu zo mu karanta ta a ƙarƙashin wannan kuma ya yi magana akan abin da shafi sahabbai saboda maganar imama da wajibcin a girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙƙin da yake kan musulmi dangane da su abu na uku shine akhlaqu ahli sunnati dabi'un da ahli sunna ya kamata su zama akai wannan sune rukunan abubuwan da malam ibn taymiya ya faɗa cikin alwasiqiyya insha Allah dai mun zo ma ƙara tattaunawa in Allah ya bamu rayuwa da lafiya na mu zo kan wannan littafi din insha Allah ta'ala to anan abin da ya faɗa a cikin littafin da naga da dangane da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi ne ya tsaye da mu me malami yake cewa yace fi ma tamayyaza bihi ahlus sunnati min al wasatiyyati cikin abin da mabiya sunna suka keɓanta da shi suka fice da shi min al wasatiyyati na tsakaituwa fi al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajen abin da shafi al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar a matsayin ahli sunna matsayi ne na tsakiya tsaka-tsaki ba su tafi matsayi mai tsanani irin na khawarijawa da mu'tazila ba wanda idan suka ga ana laifi za su fidda mutum daga musulunci su ce masa kafiri saboda ya yi laifi
laifi dai wanda yake zunubi ba shirka ba. Kunga a musulunci abinda ake kafirta mutum a kansa shine shirka ko ko abinda yake ridda, amma mutum ya aikata laifin da yake sunansa kabira min kaba'irul dhunubi irin su zina da shan giya da makamantansu, wannan ba kafirci bane. To agun khawarijawa in mutum yayi wannan kafirci ne, agun mu'tazila in yayi wannan ya fita daga imani ba shi da imani, an zare imaninsa amma kuma ba kafiri bane. Wannan dai a wajen suna suka saba a duniya, a hukuncinsa a lahira suka hadu su biyu akan cewa dan wuta ne zai dawoma a wuta har abada. To kunga wannan ai matsayi ne wanda yake ya kai can iyaka, ya tafi extreme ta bangaren tsanani ko yawa. Akwai kuma gefen murji'a, su kuma murji'awa suna ganin tunda dai Allah madauki mai rahama ne kuma ya faɗi cewa zai gafarta zunubai, to komai kai ma ai ba matsa ba komai, kawai ka je ka yi abinka ka dan shakata Allah zai yafe. Saboda su a wurinsu imani ba a fita daga cikinsa, ko in dai kai ka san Allah akwai Allah to komai kai ba zai cuce ka ba, duk zinanka duk shangiyarka duk komai ka aikata kawai ba komai. To kun ga wannan shi kuma menene? Ai ya tafi ɗaya extreme din ta bangaren me? Bangaren sakaci. To ina daidai take shine tsakiya, shi yasa ake cewa wasatiyya, nan ne kalmar wasatiyya. Akwai wani wasatiyya daban sunan gari ne, wasatiyya kuma shine tsakaituwa da daidaito da yin daidai a babin abin da shafa aqida. To a ciki ya bayyana matsayin ahlus sunna cewa a wannan babi na al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar su matsakaita ne. Qala fi wasfihim wajan siffanta ahlus sunna sai yace wa hum su ahlus sunnati ma hadhihi al-usul, tare da wannan usul da kuke ji na matsayin wanda ya aikata kabira, na matsayin kaza, na matsayin kaza, bayan ya faɗi wannan sai yace ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da aikin alheri, aikin da shari'a, da hankali suka haɗu a kan cewa daidai ne. Wayan hauna anil munkar, kuma suna hani a kan dukkan abinda shari'a da hankali suka haɗu a kan cewa ba daidai ba ne, mummunan abu ne, abin ƙyama. Alama tujibuhu shari'atu, to wannan shi ne abin da ya kawo mana wannan magana a littafin asali. Yawwa, bisa me suke yin wannan al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar? Bisa san zuciya? A'a, san zuciyar ta tsanani ko san zuciya ta sakaci? Duka babu, suna yi ne alama aujabatu ash-shari'atu, bisa abinda shari'a ta wajabta. Ma'ana alama tujibuhu, ma'ana alama tujibuhu ash-shari'atu, bisa abinda shari'ar musulunci ta wajabta. Menene ko shari'ar musulunci take wajabtawa? A Qur'ani yake, a kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karanta ayar da Allah ya yi umarni cewa a riƙa yin wani abu, to a ilmantar da mutane su riƙa yi. In mutum bai yi ba, me yi hukuncinsa? Sai a duba kuma babul asma'i wal ahkam, shi kuma a nan sai a ɗauko wanne suna za a bashi, fasiki ko ko za a wuce iyaka a ce masa kafiri, ko ko za a ce masa mumini ba abin da ya same shi. Tsakiya shi ne a ce wanda ya aikata abin da yake fasikanci ne a ce masa fasiki, fasikanci kuma karamin fasikanci ba kafirci ba. To waɗannan shine abin da ahlus sunna suke yi, duk abin da suka faɗa ba san zuciya ne yasa suka fito da shi ba, a'a, nassoshin shari'a ne suka ambata. Kamar idan kuma an yi magana akan abu kaza kar a aikata shi, haramun ne, to shi kuma in mutum ya aikata shi ma meye sunansa, ya aikata kaza, shin za a jefa shi wuta ko za a kafirta shi ko makamantan irin waɗannan abubuwa, menene wajibi? To duk in aka tashi hukunci ina ake komawa? Shari'a za a kalla. To wannan maganar cewa a yi aiki gwargwadon shari'a shi ne ya tafi daidai da maganar fassarar wannan aya da muke magana a kanta a wannan littafi, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ibadati, ko to wanda zai yi ibada irin ta khawarijawa ai ya wuce iyaka, wanda kuma zai yi ibada a wannan babin irin ta murji'a shi ma kunga ya gaza, bai yi abin da ake nema ba. To ibadar wajibi ta zama alama tujibuhu shari'atu, ta zama gwargwadon yadda shari'a ta wajabta. Menene ko shari'a ta wajabta? Tsakaituwa, wanda bai kafirta ba kar a kafirta shi, wanda ya kafirta a faɗi hukuncin kafirci a kansa. wanda yake fasiki ne a faɗa, kuma sannan a lahira a faɗi me hukuncin sa, Allah zai gafarta masa ko ba zai gafarta masa ba. Allah madaukaki ya faɗa mana inna Allah la yughayyiru la yaghfiru ma duna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya gafarta mutun ya mutu yana shirka da Allah, amma Allah yana gafarta abinda bai kai haka ba, wato bai kai shirka ba, shi kuma ba ga kowa ba, liman yasha, ga wanda Allah ya so. Wannan ya nuna mana ashe in mutun ya mutu yana saban Allah saban da ba shirka ba, wannan shine ma duna dhalika, to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta masa. Ashe kenan aikin nan ba kafirci bane, nassin Qur'ani, kun ga wannan fahimta ce ta Ahlus Sunnah. Su ko wancan masu bid'ar ba sa kallon wannan aya, sai su kalli guda daya. Allah ya ce wanda ya kashe wani to zai tabuwa ma a wuta, shikenan sai su rufe ido, ba za su kalli cewa kisan kai ma duna zalika bane, sai su ce duk wanda yake san kai ko duk wanda ya ci dukiyar mara to zai dawo ma a wuta har abada. Kun ga wannan rashin fahimtar Qur'ani ne da rashin fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka duk wanda ya dauki wannan irin manhaji to yayi musulunci, musuluncin da ba shi ne Allah madaukaki yace ayi ba, tunda ko haka ne to ba za a karba ba, kuma zai zama tababbiran tashin alkiyam. An gane dalilin kawo wannan bangaren insha Allah. To sai ce li anna hunaka, domin kuwa akwai min at-tawa'if, daga cikin kungiyoyi, man amarat wa nahat, akwai kungiyar da tayi umarni wani hata ta yi hani, ala ghairi ma aujabathu shari'atu, amma ba a kan abin da shari'a ta wajabta ba, wanda zai kafirta wanda ya yi zunubi. A ina za ka samu wannan nassi? Akwai nassi ƙuru-ƙuru cewa wanda ya yi zunubi kaza ba kuma shirka ba ne kafiri ne? Su ƙoƙarinsu ne suka yi istinbatsin waɗannan abubuwa. Yauwa, fahimta ce ba a fahimci nassoshin daidai ba, ko saboda nassin ya zama yana cikin mutashabihat, kamar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kun ga wannan yana cikin mutashabihat. Yawwa, idan mutum ya yi zina yayin da yake cikin zinan nan baya yayin ta yana cikin mu, wato yana zama a matsayin mumini, to shin ana nufin ya kafirta? Kun ga ba lafazin kafirci yazo ba. To amma su khawarijawa da mu'tazila, ko kun ce khawarijawa, sai su ce ai in yayi ya kafirta, domin kuwa me ake nufi da cewa baya tare da imani? Ai shi ne kafirci, kun ga wani ai fahimtar su ce ba nassin ne ya faɗi haka ba. To a irin wannan haka suka ɓata. Su ko Ahlus Sunnah suna lura da menene shari'a ta wajabta a faɗa, hukman wa isman. To shi yasa Ahlus Sunnah su ne masu adalci, su ne kuma matsakaita wajen abin da za su faɗi, kuma sannan su ne suke yin abin da yake ya fi zama daidai. Allah ya tabbatar da mu a kan daidai. Wa innama ala nahwi ma amlatku alaihim ahwa'uhu, amma suna yi ne gwargwadon yadda son zuciyarsu yake musu shifta, ma'ana abinda son zuciya yake ɗorawa su faɗa, son zuciyarsu ne ke cewa ku ce kaza sai su faɗa, ba dan shari'a ce ta faɗa ba. To bayan ya faɗi wannan magana ya yi ƙarin bayani, wannan li annahu nakan ba maganar Ibn Taymiyyah ba ce, sharhin malam shi malam Ali Sheikh. To bayan nan kuma zai zo ya ƙarƙare mana ya ƙwalƙwale ya yi ɗauraya a kan asalin wannan ayar fassararta, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, wadda ita ce aya ta biyu dama a wannan babin da ya fara kawo mana. Ai ita ce aya ta biyu ko? Mu koma mu ga shafi na 56, ina jin nan ne ko? Aya ta farko kai. Yawa, ita ce aya ta farko. In mun duba za mu ga shafi na 56, bayan sai babu wujubi dukhuli fil islam, ko sai kawo mana aya ta farko, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. To duk sharhin ta ne muke ta yi tun wancan lokaci, tun daga darasi na 38 muka fara zuwa darasi na 48, yau darasi 10 kenan duk akan wannan ayar ita kadai. To da kuma maganar babu wujubi dukhuli fil islam, to zai gama mana bayani akan wannan ayar, sannan kuma ya shiga aya ta gaba, wa anna hadha sirati abinna inna dina inda Allah al islam, wanda shi kuma zai takaitaccen bayani akan ta cewa fassara su ɗaya da wannan da muka gama, don haka ba sai an maimaita wani abu. To sai shi al maqsudu min dalika, abin ne da ake nufi a wannan bayanan, annabtigha'a ghairi al islami,
cewa bin wani addini wanda ba musulunci ba, bidar wani addini wanda ba musulunci ba, ai aiki a kansa a bautawa Allah da shi, shi ne dinin wani addini wanda ba musulunci ba, ko isman ko madmunan. Insha Allah an fahimci me nake nufi, ko ko ma'ana aina sha fadar wannan cewa wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Me ake nufi da ghayra al-islami? Ghayra al-islami ma'anar sa biyu ce, imma isman, ko da ya zama sunan addinin dama ba musulunci bane, kamar mai addinin Kirista, mai addinin Yahudu, mai addinin kaza da kaza, ga sunan da yawa da kullum muna ba da misali. Ko kuma ma'ana ta biyu, madmunan, ma'ana abinda addinin ya kunsa, da mutum zai yi addinin da in an tambaye shi zai ce sunansa musulunci, kaga wannan ba isman bane, sunansa addinin musulunci yake a fahimtarsa, amma kuma abinda wannan addinin nasa ya kunsa, ma'ana irin ibadar da yake yi, ibadar da ya dauka yana neman lada ta hanyar ta cewa yana so Allah ya bashi lada a kai, to ba ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, Allah bai yarda da ita ba, to shine ma'anar madmunan da nake nufi. To ko isman ko madmunan, duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. To sai yake cewa yadkhulu fihi, daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan ma'ana, kullu man ibtagha ghayra ma ja'at bihi shari'atu, duk wanda ya nemi ya bi wani abu wanda shari'a ba ita ta zo da shi ba, shi ya zo da kayansa, duk wanda ya bi wata hanya wadda ba Allah ne ya ce abi ba, ya bi wata hanya wadda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce abi ta ba, to ya shiga cikin wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wannan ta bangaren me, madmunan ko isman? Inda kun gane zance na madmunan ko yawwa, sai ce wa dalla alaihi dalilu, kuma ya zama dalili ya yi nuni zuwa ga hakan, ma'ana abinda shari'a ta zo da shi dalili ya yi nuni a kansa. Dalili mai ake nufi da dalili? Qur'anan wa sunnatan. Wa idha kana kadhalika, to kuwa in abun haka yake, fawajibun idan, to wajibi ne tunda haka ne, ala al-mukallafi, akan duk mutum baligi wanda shari'a ta hau kansa. Duk da an ce mukallaf suna ne na shari'a shi ma, ko galibi abinda ake nufi da shi ana cewa balagagge, ko a ce wanda shari'a ta hau kansa, ka ce masa wanda shari'a ta hau kansa din yafi dukka, yafi daidai kasancewar akwai wanda ya balaga shari'a ba ta hau kansa ba saboda rashin hankali, ko yawa idan ba shi da hankali rufi alqalamu anhu, haka nan yaro karami shi ma ba shari'a kansa, shi yasa in aka ce mukallaf ka ce wanda shari'a ta hau kansa, wanda aka dora masa shari'a. To wajibi ne akan mukallafi an yadkhula fil islam, ya shiga musulunci. Wa in wa alla, asalin wannan tunda ya sa ya ati ya cire ya undin yi masa jazma kenan, to asali ya kamata a bambanta an daban la daban, domin la din nan nahiya ce, an bambanci abin yawa ba nafiya ba ce, da nafiya ce zai zama an za ta yi aiki bayanta a kan fi'ili mudari'i, sai zama an ya atiya, muga zan isbatin ya'u. To tunda ko yace wa Allah ya ati, ma'ana nafi ta nahiya ce mai hani, ma'ana la ya'til mar'u fi kaza wa kaza wa kaza, an gane zancen larabcin nan. To wa Allah ya'ti fi fi'lin min al-af'ali, wajen wani aiki daga cikin ayyuka, kada ya zo, ma'ana kada ya aikata, bi amrin wani al'amari, illa wa qad tabayyanat lahu hujjatuhu, sai idan hujjar wannan lamarin ta bayyana gare shi. Allah sa kun gane me yake hari malam, wajibi ne akan mukallafi
ya shiga musulunci kacokan baki ɗayansa, kada ya karkace zuwa wani abu daban. Sannan kuma duk aikin da zai aikata, to kada ya aikata sai ya tabbatar yana da hujja a kansa. Ko meye zai aikata? Ya bincika, shin Allah ne ya ce in yi kaza, to sai ya aikata. In ba Allah bane, wane ne? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam? To kamar Allah din ne yake, tunda wanda ya da'a ga manzon Allah ya da'a ne ga Allah. To wani ne wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam? Shi ma sai a duba, eh wani ne kuma ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam? To wannan umarnin ya dace da na Allah? In ya dace shikenan, duk dai ana nan a cikin da'ar Allah. Ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi ma sai a ce eh, je ka aikata, saboda ya dace da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ko ya saba da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi ba Allah bane ba da umarnin, ba manzon Allah bane ba da umarnin, to me za a yi? Sai a aje shi, domin in aka yi shi ya zama an yi ghairul islami. An fahimci abin? Yawwa, an nemi lada da wani abu wanda mai ba da ladan bai ce a yi ba. Insha Allah an fahimta. Yawwa, to shi sai yake cewa Allah ya'ti fi fi'lin min al-af'al, a wani aiki daga cikin ayyuka, kada ya zo bi amrin da wani lamari, illa wa qad tabayyanat lahu hujjatuhu, sai idan hujjar wannan abin ta bayyana gare shi. Abin nan ko musamman a babin da ake zance, babin aqida, babin ibada, domin waɗannan abwab ne gaba ɗayan su komai tauqifi ne. Babun aqida me ake nufi da tauqifi? Mu tsaya kan abinda Allah ya tsaye da mu akai, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunmu ya dora akai, ce nan za ku tsaya, shine ma'anar tauqifi. Haka nan ibada, ba a bautawa Allah da abinda muka ga dama, sai da abinda Allah din ya ga dama yace ku yi kaza. To a wannan babin ba a shigar da ra'ayi a ciki, za a iya sabani wajen fahimtar nassi da yace ai wata ibada, amma ba a kirkiro wata sabuwar ibada da Allah bai ce ai ba. An fahimci wannan? Amma a babin mu'amala fa, kin da mun san babin, akwai babin aqida, babin ibada da babin mu'amala. To shi ko babin mu'amala babi ne a bude, kai duk abin da kaga dama sai idan shari'a ta hana ka. Shi a saukin musulunci kenan, komai inda mu'amala ce. Amma ku gane fa mu'amala? Yawwa, a mu'amala ciniki, saye da sayarwa, sawa abinda zaka sa a jikinka, abinda zaka ci, abinda zaka sha, duk wani ababin mu'amala. Yawwa, da sana'ar da zaka aikata, duk sana'a, duk kasuwanci, duk leburanci, duk abinda kake so ka yi je ka yi, sai idan akwai nassi da ya hana ka. Wannan shine ka'idar shari'a. Amma ababin ibada, kul ka bauta wa Allah da wani abu da ka tuno da kanka, da kai kirkiro ko wani ya kirkiro ka bishi akai, a ka tsaya akan iyakar abin da Allah ya ce a bauta masa, iyakar abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bauta masa da shi. Insha Allah an fahimci ne. Wannan yana karfafa maka zancen malami ahlari, ko wala yaf'ala fi'lan, ko wala yajuzu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi. Ko menene kar aikata sai abin da ka san hukuncin Allah akai, kuma kana da hujja akan sa. Sai ce wa khassatan masailul aqaidi, ba wasailu ba, masailu ne. Wannan wawun kome da ita mimu kuskure ne, mai rubuta wanne da yake daga kaset yake ji, malamin mimun ya faɗa kome da yake a sautin, mimun ya ambata khassatan masailul aqaidi, kun gani? Masailu al aqaidi, musamman matsaloli na aqida, na aqidu, wa masailul amali, naga wannan azafi ma nuna maka. Yawwa, ba wasail bane. In kace wasail, hanyoyin samun aqida, yawwa ba wasail yake magana ba, matsaloli na aqida. To ka tabbatar da kana da hujja kafin ka faɗi abu cewa wajibi ne a kudurce shi, ka tabbatar da kana da hujja wajen korewa kar a kudurce shi. Domin a aqida ita ma ta gini ne akan me? Akan annafi wal ithbat, ko annafi wal ithbat, duk abin da ka gani a babun aqida ko cewa akai ka kudurce shi ne kai imani da shi ko kuma an ce maka kul ka yadda da shi to a wannan babin nan isbati da nafyu kar ka yi shi da ra'ayi dan haka kar ka tafi ka gina aqida akan falsafa akan ilmul kalami akan kwakwalwarka ka gina shi akan Allah ne ya ce a yadda da kaza annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a yadda da kaza Allah ne ya ce kul muka yadda da kaza annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce kul muka yadda da kaza shikenan wannan babin iyakar hanyar sa kenan domin shi da ma ana gina shi ne alal akhbar labarai labari ya zo maka ka yadda da kaza ka yadda bai zo maka ba ba ruwanka da shi kar ka ƙaryata kar kuma ka tabbatar kamar da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu akan wasu masail wa masailul amali wa masail al amal da matsaloli na aiki matsalolin aiki ne ana nufin ibada abin da zaka yi na ibada to shi ma ka gina shi akan hujja kar ka yi ibadar da baka da hujja akan ta wal manhaj da kuma manhajin gudanar da rayuwarka manhaj wani mustalah ne da a yanzu ana buƙatar a rayuwar musulmi ya tantance mashrabinsa da mahangarsa ta tunani a matsayinsa na ahlus sunna musulmi kusan gaba ɗaya kaɗan ne wanda za ka same shi ka ce ka yadda da ƙur'ani ya ce maka a'a ka yadda da hadisai ya ce maka a'a ko kowa zai ce ƙur'ani yake bi hadisi yake bi to amma akwai abubuwan da ba su tsaya ga wannan ijimalin ba ba a karɓar irin wani dukkulallen zancen a cikinsu dole ne ƙur'anin da za ka bi da hadisan da za ka bi su zama gwargwadon fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ƙara wannan abun a cikin abin da za ka tafi a kansa domin masu da'awar bin ƙur'ani da sunna suna da yawa a ƙarƙashin hakan kuma sun fidda abin da Allah ya ce a karɓa suka kora abinda Allah ya ce kar a karɓa suka karɓa tare da da'awar ana bin ƙur'ani kuma ana bin sunna da haka dole ne sai ya zama in aka samu mutum ya fahimci wani abu ko ya kafa hujja da ƙur'ani da hadisi in ya saba ma fahimtar sahabbai ga wannan fahimtar tasa to sai a ce sahabban nan sun zauna a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji waɗannan ayoyi baki ɗaya sun ji waɗannan hadisai su suka ruwaito mana don haka ba zai yiwu kai ka zo ka fahimci abin da su ba su fahimta ba a wannan babi na aqida in ka saba ma sahabbai sai a je maka fahimtarka a tsaya akan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan malaman musulunci wannan shi yake nufi da bin manhaji yawa ka tsaya akan abin da aka sani shine gundarin musulunci na asali ba tare da karkacewa ba Allah ya sa mu fahimta to sai ce li anna hadhihi domin ko wannan abin da kuka ji an faɗa hiya allati tumayyizu ita ce take bambancewa in ba haka ba kowa ka bar shi da da'awarsa sai ya zama kowa akan daidai yake amma wannan abin ka tsaya komai za ka yi kai akan hujja babin aqida ina hujja babin aiki ibada shi ma ina hujja babin wannan manhajin na fahimtar addini shi ma komai a gina shi akan hujja kar ka zama mai aqida ta khawarijanci ta mu'tazilanci da duk waɗannan ƙungiyoyi ka tsaya akan aqidar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tashi walaysa fi ijtihadu harkar aqida da waɗannan abubuwan babu ijtihadi wannan fiha ta biyun ku cire ta kuskure ne shi ma ƙari ya sa fiha guda biyu ko to ku cire ta ƙarshe din walaysa fi ijtihadun shikenan babu ijtihadi a ciki me ake nufi da babu ijtihadi babun aqida ba a ijtihadi me da amma ma'anar ijtihadi ya zama an gina ko an fito da wani abu gwargwadon tunani ba nassi ne nuni zuwa gare shi ba duk abin da ba nassi a kansa akai kokarin tabbatar da shi shi ake ce mai ijtihadi to ijtihadi ana yin sa ne a babin fiqihu fahimtar nassi dai Allah ya ce a bauta masa kaza wani ya fahimci haka ko manzo Allah sai ya bada wani umarni sai a fahimci wannan ya sabo ya fahimci wani sabanin abinda dan uwansa ya fahimta amma a babin aqida ana samun sabani kadan a furu'i amma ba a usul ba kun gane wannan a furu'i ana samu ma'ana a rassan matsalolin aqida akan samu sabani tsakanin malamai amma ba a samun sabani a usul in an ce usul shine asalin abin da aka gina aqidar akan sa wanda ga dalilan kuru-kuru na Qur'ani da hadisi akai amma akwai wasu matsalolin na aqida ayoyin da suka bo ko hadisan da suka bo ba kuru-kuru suke a wannan babin ba har wasu an samu a sahabbai an samu wasu sun yi istihadi to wannan istihadin a far'i ne ba a asali ba zan ba ku misali a cikin misali daga cikin matsalolin da malamai suka yi sabani tun zamanin sahabbai matsalar ganin Allah subhanahu wataala nasu ya zo a cikin alqur'ani Allah madauki ya ba mu labarin yadda annabi Musa ya roke shi ko ولما جاء موسى لميقاتنا وقال له قال له ربه يوا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك سأني بموسى يا أبنجي نونا من كي إنغنك من الله قال لن تراني يتي بذاك جنبا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله يتيو النبي موسى بذاك جنبا أما قادوس أنه ككليشي إن ياتي يا تبتأ إن ديكي توذاك إيا جنينا يا إند ألا مدوك كي يبين للجبل قوانا دوس سي النبي موسى سي دوس أن يلوغ جي saboda ba zai iya daukar nauyin fuskantar karfin zatin Allah ba annabi Musa ya fadi anan a some shi yasa da ya farka ya nemi Allah ya gafarta masa ba zai kara ba shi yasa malamai suka ce ashe kenan a duniya ba a ganin Allah an fahimci abin sannan ya zo Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ingantattu daiwa daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tana fadi wasu abubuwa guda hudu duk wanda ya fada maka su ƙarya yake daga cikin su ta ambaci cewa duk wanda yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa yace tace ƙarya yake in ji matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha to sai ga hadisi a sahih Muslim Abdullahi dan Abbas ya ruwaito min qawlihi huwa daga bakin sa shi yana cewa ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallama rabbahu a wani wurin ya tsaya haka a wata riwayar shi da ibn abbas din ya kara ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallama rabbahu bi fuadihi to wannan hadisan kun ga ai za a iya samun sabani wajen fahimtar su da wacin ayar to sai wasu malamai suka ce ai in mun lura da aya da maganar Aisha sam duk duniya babu wanda zai ga Allah duk wanda yace maka ya ga Allah ƙarya yake an gane wannan wasu kuma suka ce to ai ga Ibn Abbas shi ma sahabi ne shi kuma ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ai kun ga za a iya samun sabani to al-Imam Ahmad bin Hanbal wani shi ne aikin dama da malamai suke sai ce ai wannan za a iya jam'i tsakanin wannan babu sabani tsakanin Aisha da Ibn Abbas da suna nan da mun tambaye su amma tunda ba sa nan akwai yadda za mu hada yadda ba za mu ce sun yi tufka da walwala ba tunda Aisha magana ta kuru-kuru take babu wani ihtimali gefe ɗaya ce amma riwayar Ibn Abbas na farko riwaya ce daga gare shi shi an mun ce wani abu duk da cewa na Aisha ma ita ta faɗa to amma maganar da Ibn Abbas yayi riwaya biyu ce ɗaya akwai itlaqi ɗaya akwai taqyidi ko yawa ɗaya an faɗi itlaqi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shine itlaqi ta biyun kuwa an yi kaidi an ce bi fuadihi da zuciyarsa da zuciya kuwa daban da ido kuma daban an bi abin to sai Imam Ahmad yake cewa wannan muqayyada din تحكم وتحمل على المطلقة ita ce zace hukunci sai ai aiki da ita a fassara ita wacce din da ta yi itlaqi sai a ce da yace ya ganshi to ya fassara da kansa yana nufin ya ganshi da zuci shikenan magana sai babin nan ya rufe wani ita ce magana ƙarfi a gun ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba a duniya da ido wannan idan dake kansa an bance abu kuma duk wani dan adam babu wani dan adam da ya ga Allah subhanahu wataala a haƙiƙanin zatin sa indai da wannan idanun ne an gano wannan zancan to kun ga wannan ai an samu sabani zaka ce tsakanin Aisha da Ibn Abbas kuma a matsala ce ta aqida ba ta fiqihu bace to wannan misali ne to ai ita far'i ce ba ita ce asali ba insha Allah an fahimci to zaka samu irin waɗannan kadan ba su da yawa da aka samu wani sabani dan karami tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tsakanin malamai kuma don haka shi yasa za a ce babu istihadi a ciki walakin al-istihad amma istihadi yahsulu fil umuri al-far'iyya ana samun istihadi ne a matsaloli na far'i na rassan matsalolin kananan matsaloli kenan a ba manya ba kama huwa ma'lum kamar yadda yake sanannen abu ne insha Allah an fahimci abu to sai ce amma ma qa'adahu a'immatu ahli sunnati amma abinda malaman ahli sunna suka sanya shi na ka'idoji shine ma qa'adahu qa'adahu ay ja'aluhu qa'idatan abinda suka sanya shi asalin foundation din na aqidar to wannan malam yake cewa fi kutubil aqaidi wanda suka sanya shi a littafan aqida mana a'immatu ahli sunnati wal jama'a fi kutubil aqaidi a littafan sunna aqida wa bayyanu fihi kuma a ciki suka bayyana min simati wa sifati ahli sunnati suka bayyana alamomi da siffofin ahli sunna fa inna zalika laysa majalan lil ijtihadi to wannan ba wuri ne da ake ijtihadi ba dan haka kada mutum ya kawo wani ijtihadi a wannan babi za ku ga abin da ya ja mana matsaloli a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin aqida babu wani abu irin fassarar nan ta littattafan falsafa da aka yi wa al'amuran da suka shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zatinsa da siffofinsa aka yi musu fahimta cewa su ma za a iya shigar da su ƙarƙashin abin da hankali zai iya hukunta su wannan shi ja mana shi yasa wasu suka yi maganganun bisa hankalinsu suka karkashe malaman da suke so su dawo da mutane kan hanya kuma aka yi ta fama da su an fahimci wannan abu da a ce tuntuni an girmama Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya shafi aqida ba a kawo waɗannan matsalolin ba ai amfani da falsafa cikin sciences abin da za a faru fa'idanta a duniya amma harkar aqida da bautar Allah to babu zancen mai ilimin falsafa a ce shi zai gaya maka a ina Allah yake ya Allah yake siffofinsa zatinsa da makamancin waɗannan abubuwa wancan kwakwalwa ce wannan kuma abin da muke da shi a Qur'ani menene nassi ne nassin kuma wa aka baiwa wanda baya ƙarya wanda bai taba ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama abin da ya faɗa a Qur'ani shine gaskiya duk wanda zai yi kintace ko kwatance ya kawo wani abu da ya saba ma abin da ke cikin Al-Qur'ani dangane da Allah zatinsa ko sifarsa to sai a aje masa maganarsa sai a yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an fahimta to wannan kenan sai yake cewa fa inna zalika laysa majalan lil ijtihadi bal wajibu lil iltizami bihi wajibun kai wajibun al iltizamu bihi wajibi ne a lazimci wannan abu a karbe shi a yadda da shi a imani da shi to da wannan malam ya gama mana sharhin wannan aya wa man yabtaghi ghayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin yanzu abinda zai shiga shine aya ta biyu fadin Allah madauki inna ad-dina inda Allahi al-islam to kasancewar lokacin ya matso kuma ba shi da yawa ba laifi ma iya karanta wannan din abin da ya rage kuma sai mu bi shi an sha Allah wani mako din Allah madauki ya yassari haka sai ce qala malam Muhammad bin Abdul Wahhab kuma sai ce amma ina fata kafin dai mu wuce nan in sha Allah wannan din an gama fahimta sa ba matsala قال من محمد بن عبد الوهاب ياتي وقوله وقوله تعالى كوكتي وقوله تعالى كما يدمو كرنتا افركم بابي باب وجوب الدخول في الاسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام نعم فهمتي ايه ابن كده سواء اي اطفين sai zama da jarra in kuma in isti'nafi sai zama a tsaya babu wujubid dukhuli fil islam wa qaulullahi ta'ala haka nan kuma wa qaulullahi ta'ala Allah maduki ya ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ad-dini 'inda Allahi a wurin Allah al-islam in aka faɗi irin wannan kalma in mun lura a hausance mu fara ta da hausa addini a wurin Allah shine musulunci me ka fahimta anan cewa akwai wasu addinan banda musulunci ko ko babu wani addini a gun Allah sai musulunci hal yatakallamu anil wujud ko anis sihhati anis sihha wal qabul ko tunda yace inda Allah ai a wurin Allah to ai Allah ba zai karbo wani addinin ba wanda ba musulunci ba dan haka ba zancen wujudi bane kamar fassarar la ilaha illallah ne me fassarar la ilaha illallah la ilaha illallah babu shine la ilaha abin bauta illallah sai Allah to me ake nufi da babu abin bauta din sai Allah shin ana nufin babu wujudan a duniya babu wani abin da ake bautawa sai Allah ba haka bane tunda akwai gaguma kanan ga san zuciya nan ga kaburuka nan ga bishiyoyi nan duk ana bauta musu kuma dukkan su aliha ne duk abin da aka bautawa ilahu ne to ashe abu biyu ake kaddarawa ko a ce la ilaha yastahiqul ibadata illa Allah babu abin bauta da ya cancanci a bauta masa illa Allah da yake nan ko ko kuma a ce la ilaha haqqun illa Allah babu abin bauta na gaske sai Allah in ma akwai wasu to ba na gaske bane kaga wannan yayi maganar wujudin amma su ba na gaske bane ko kuma tun farko ya fito ma abin kurukuru sai istihqaqi ake nace to haka ne wannan wurin inna ad-dina ad-dinu dai gashi da lamun da alifun da lam don haka ma'arifa ne ad-dini karbabbe sananne yardajje wanda za a bada lada a kansa a shiga aljanna inda Allah a gurin Allah al-islam da haka tun daga nan ka gane abinda ba shi ba to baya ciki to shi yasa malamin kun ga anan sai yace wannan ayar magana akan ta daidai yake da wanda muka tsare domin in ka gane wannan inna ad-dina inda Allah al-islam to ma'anar ta daya da wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min ko ba haka bane to sai yake cewa wa hadha zahiru wannan shi ma a bayyana kurukuru take wannan ayar wa huwa fi ma'anar ayati allati qablaha tana cikin ma'anar ayar da ta zo gabanta ma'anar su daya da ayar da ta zo gabanta wato man yabtaghi ghayra al-islam ad-dinu alladhi yaqbaluhu Allah jalla wa ala huwa al-islam faqat addinin da Allah zai karbe shi kawai shine musulunci wa amma ghayru al-islam alladhi alayhi ad-dalil fa innahu la yaqbaluhu Allah jalla wa ala amma wani musuluncin da yake akwai dalili a kansa fa innahu la yaqbaluhu Allah jalla wa ala to Allah ba zai karba ba me yasa yake alladhi alayhi ad-dalil kuma nan akwai matsala haka ta larabci ba ina nufin kuskure bane amma wani zai iya kuskuren fahimtar wannan magana kai ma ka fahimci kuskure ko da yamin me ka fahimta faɗi na gane tsayi kusa da hakan cewa wa amma ghairul islami alladhi alayhi ad-dalil amma wani musulunci wanda yake akwai dalili a kansa to anan kun san dai a ka'idar masu nahwu alladhi menene ita ismul mausul ne, ismul mausul. Shi ismul mausul dama ana kawo shi ne dan a fito da shi abinda aka faɗa a baya ya bayyana ƙuruƙuru. Shi yasa zaka ji an ce allazi allati allazina, to yana bayanin abinda ya zo gabanin sa, kuma dole ne a cikin sa a samu dhamiri da zai dawo kan shi wannan ismul mausul din ko al mausul din. Yanzu kun ga cewa wa amma ghairul islami sai shi allazi alaihi dalil, to wannan allazi alaihi dalil din me yake siffantawa? Yana siffanta ghairul islam ne ko ko yana siffanta islam? To kaga fahimta taka tana nan, ita ce kuskuren. Kun gane me nake nufi? Ghairul islami daban, shi kuma allazi alaihi dalil sifa ce ta islam ba sifa ce ta ghairul islam ba. Yanzu nan dole in kana son allazi din ta fito maka sosai wannan aiki ta yi, to kamar ka ce ghairu din sai ka tsaya ghair al-islam allazi alaihi dalil, duk wanda ya zo da ghair sabanin al-islam allazi alaihi dalil, to wannan ita ce ma'anar. Ko ba ku gane ba? Yawwa. Amma in ka haɗe su kalma ɗaya ka ce ghairul islam allazi alaihi dalil, za a fahimci kenan ashe akwai ghairul islam kuma wanda yake akwai dalili a kansa. Yawwa. Don haka ghair al-islam allazi alaihi dalil, haka za a karanta. Wato amma wani musuluncin nan wanda dalili ke nuna mana, to duk waninsa Allah baya karba. Shikenan. In sha Allah an fahimci abin? Wa amma ghairu al-islam aw wa amma ghair al-islam alladhi alayhi ad-dalil, amma wani musuluncin nan wanda dalili ke nuni a kansa, to fa innahu la yaqbaluhu Allah jalla wa ala, to Allah ba zai karbe shi ba. Wa laysa dinan indahu, kuma ba addini bane a wurin Allah. Wa in kana al-abdu addahu dinan, koda bawan ya lissafa shi ya dauke shi a matsayin addini. To wannan shine karshen abin da malamin ya kawo. Yanzu abinda zamu tashi nan gaba shine aya ta gaba, wa anna hadha siratun mustaqiman, saboda wannan bai buƙatar ya tsawaita dalili magana akai saboda fassarar su daya da waccan aya da ta gabata, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ina fata Allah madauki yasa mun fahimci wannan abu daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta, Allah ya ƙara tabbatar da mu akan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yassare mana al-amra. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بنجبا أيكن تأساد عبد الرحمن بن ملجم. نعم نعم سواني بنجبا a sunnanci suwa su Abdurrahman bin Muljim, ma'ana ka ce khawarijawa da suka kashe sayyidina Aliyu musulmi ne su ko kafiri ne? Ita ce tambayar ka? Shikenan. An tambayi Aliyu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake yaƙarsu, kafirai ne su ko ba kafirai ba? Shi aka tambaya. Sai ce minal kufri farru, daga kafirci fa suka gudo, kafircin suke gudu suka fada wannan, da aka yi hana a kafirta su. Tare da cewa akwai sabanin malamai akan shin kafirai ne su ko ba kafirai ba. Wasu malamai suna ganin yawan ayo yawan hadisai da suka bo akan umarnin a kashe su sai suke ba su hukuncin wannan, amma magana dai mafi karfi ita ce hukuncin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu dangane da su. In akwai wanda ya kamata ya musu hukuncin da ya bi wannan zafi ko shi ne? Ko ba haka ba ne? To shi an tambaye shi sai ce yaya mutanen da suka fito suka gudo daga kafirci, ai ne kun fahimci asalin abun? Ai kafirci suke gudu shi yasa suka shiga kawarijanci, don haka sai ce ba kafirci ba ne, domin kafirci yakan zo mutum cikin abin da ya da gangan yana sane, su ko kun ga jahilci ne, shi yasa da aka je aka musu bayanin ga ayoyin sai suka bari. An fahimci abin? yau da haka dai akwai maganganu ne na malamai amma mafi karfin shine dai ba kafirai bane sai wanda ya kirkiri wata aqida ya ginu aqidar kuma ta kafirci shi to sai zama wannan hukuncin in dai maganar khurujin ne tawayen shi kadai bai kai ga kafirci ba shine zancen amma idan akwai aqidu daban waɗanda suka yi kafirci to sai zama an yi hukunci akan kafircin bina'an akan wannan ba akan ya khurujin Allah fa ka gane me nake nufi